This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dakarun Isra'ila sun kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kamawuri zauna da ke gabar kogin Jordan. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Yayin da shugaban Najeriya ke cika shekara guda akan mulki, ƴan Najeriya da masana shari'a sun bayyana sashen Hausa mabambantan ra'ayoyinsu game da salon kamun ludayin gwamnatinsu a fannin shari'a.
Ya yi alƙawura ma fannin alƙalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi, ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi, kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi shari'u a Najeriya.
Sai a biyo mutum cikin shirin domin jin cikakken rahoton. Sannan kuma ya tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ran 30 nan ne dakarun Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kamawuri zaune na gabar kogin Jordan. Yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ya nemi warantin kama Gallant din da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Jami'an lafiyar Palestine sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane 7 har lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan, inda shugaban asibitin gwamnatin na Jenin ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin likitan tiyata ne a asibitin. Sojojin Isra'ila sun rawaito cewa harin nasu ya kai kaici mayakan Hamas ne, kuma dakarun nasu sun kashe da dama daga cikinsu. Sojojin Isra'ila sun ƙara da cewa dakarun ƙasa na Isra'ila da jiragen saman yaƙi sun riƙa buɗe wuta a birnin Rafah da ke kudancin Gaza, yayin da wasu dakarun suka riƙa batakashi da mayakan Hamas a yankin tsakiya da arewacin Gaza. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau Alhamis cewa ba a iya isa cibiyoyin raba tallafin abinci na hukumar sama da abincin ta Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Palestine sakamakon barin wuta da dakarun Isra'ila ke yi a Rafah. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da 100,000 na fuskantar matsananciyar yunwa. Hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa Gaza ta Rafah da ta tsallaka cikin Masar tuni aka rufe ta tun a ranar 6 ga watan nan na Mayu. Haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gadar da Amurka ta gina ta kayan wato da kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki biyu. Mai magana da yayin hukumar ya ce ayyukan jin kai a Gaza na gab da durƙushewa. Abir Atefa ya yi gargaɗin cewa muddin ba a gaggauta maido da shiga da abinci mai yawa da sauran ababen buƙata cikin Gaza ba, to kuwa za a samu yaduwar al'amura irin wanda fari kan haifar. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa tun bayan soma kada gura a zaben 'yan majalisar ƙasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modin ne kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musulunci ba. Manyan 'yan jam'iyyar same mulki ta Bharatiya Janata BJP sun rika sakin irin waɗannan maganganu na yakin jini. a yayin da jam'iyyar sake neman kafa tarihin na lashe zabe a karo na uku tun bayan makonni hudu da fara kada ƙuri'a ranar 9 ga watan Afrilu wata hukumar binciken kwakwaf Hindutva mai mazauni a Amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tararrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta BJP ta rika gabatar da fitattun yan takararta da suka rika jefa kalaman tozarci ga musulmi ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Ina tuma kadan hawar sake dawo da labarai kafin nan yayin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke cika shekara guda akan karagar mulkin Najeriya cikin wannan watan masana harkokin shari'a da ƴan Najeriya na ci gaba da kallon sarar mulkin a bangaren shari'ar da wasu ke kuka wasu kuma na guda Daga Kaduna wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya hada mana rahoton musamman a bangaren shari'a karkashin gwamnatin shugaba Bola Tinubu cikin shekara guda
bangaren shari'a dai na cikin tiraku ukun dake rike da demokradiyyar da wasu ma ke ganin yafi karfin sauran bangarorin idan aka lura duk ko da yake suna ta faman zargin cewa gwamnatin Najeriya ta yi wa bangaren shari'a rikon sakainar kashi to ko yanzu gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ta share shekara guda akan madafin iko ta kawo wani sauyi a wannan bangaren Wannan ce tambayar da nayi wa lauya mai zaman kanshi a Nigeria barista Elzubair Abubakar
yayi alƙawura ma fannin alƙalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi shari'u a Nigeria ko da shari'a ta gwamnatin tarayya na biyu kuma kotun kolin Najeriya dama tana da gidi wajen yadda yawan alƙalai yake a kotun koli don haka shari'u suna dadewa amma da zuwan shi din nan a shekara daya yayi kokari ya cika gidin alƙalan kotun kolin Najeriya to daya daga cikin nasarar da ya samu shine ya ci gaba da tabbatar da cewar lallai taron da alƙalai suke yi na karo ilimi an same shi ya ma kara ma alƙalan kudi yanzu ana jira ne kawai a tabbatar
waɗannan sauye-sauye da wasu lauyoyi ke ganin gwamnatin Tinubu ta kawo cikin shekara guda kuma ba su hana lauyoyi irin su barista Suleiman Dilere gayawa duniya cewa shekara ɗayan Tinubu ba ta sauya komai a bangaren shari'a ba
na farko dai tunda wannan gwamnati ta zo ana tabuga-buga na tabbatar da cewa shari'a ko sashin shari'a ya sami tagomashin kansa yadda kudaden hukumar shari'a za a bata kudinta a dunkule kuma har yanzu babu wani alama yin haka gwamnoni yanayin da suka mayar da hukumar shari'a yayi muni za a wayi gari a ce yau alƙalin high court saboda rashin man fetur da zai sa a mota a daga shari'un mutane ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba an wayi gari alƙali zai zauna yayin shari'a yana kunna wutan haske daga wayansa yana ganin takardar da yake rubutu wallahi ban taba ganin irin wannan ba
shi ma dai barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce idan ma dai har akwai wani sauyi a bangaren shari'a to sai dai a jira a gani nan gaba
eh to mu dai gaskiya zamu ce bamu ga wani canji ba kaba bisa yanda ya karbi gwamnati kuma shari'a dai tana nan yanda take muna fata dai mu ga an samu canji dai nan gaba
ina ganin ai an samu sauye-sauye tun daga lokacin shari'ar zabe yadda aka bar alƙalai suka sakata suka wala
eh to haka wasu sa su gani wanda suke ganin sun samu nasara wasu kuma suna ganin gaskiya a shari'ar zaben nan ba a yi yanda ya kamata ba a ce dukkan zaben da aka yi na gwamnati dai ne
to ko yaya al'ummar kasa ke ganin kamun ludayin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a bangaren shari'ar kasar
sunana Komar Dinusa alal hakika gaskiya mu komai shari'a a Najeriya an samu ci gaba to ni ballin kuma an samu na kasu
assalamu alaikum Alhaji Danta ne bare an gwamma dubu dangane da shari'a a Najeriya gaskiya abin sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa iyaka kenan
sunana Hafsa Shaibu unguwar iya Zaria to gaskiya a da ana yin shari'a ne musamman kaman irin zabi haka ko da an je kotu ba za a ba mutum ba to a wannan za a ce an iya gyarawa amma shi ma ba duka ba
saniya kasuwa mata fituwa to bangaren abin da shafi shari'a yana da cikin abin da sanya laifuka ke ta karewa kasan nan ba a samun ci gaba domin za ka ga an ce ga mutum an kama shi da laifi kaza amma wajen yanke ne hukunci daga maganar beli daga na maganar hate sawarwara
zargin saka san rai wajen nadin sabbin alƙalai da ƙarin girma ga wasu kuma na cikin abubuwan da suka sa barista Elzubair Abubakar Nana da cewa har yanzu dai wannan ciwo da ke damun shari'a a Najeriya bai warke ba
to da Bola Ahmed Tinubu ya zo an dauki alƙalai an kai su kotun koli an dauke wasu daga high court an kai su kotun daukaka kara ta Najeriya an kuma dauki alkalai a manyan kotunan tarayya ta Najeriya to ko yanzu ka bincika zaka ga cewar an yi son kai saboda dangi ne aka daukaka zuwa kotun koli akwai wadanda ma aka zarge su da badakalan wannan hukunce da aka yi a siyasar da ta wuce amma an sa sunan su yanzu za su je kotun koli in ka zo court of appeal akwai waɗanda ake tsammanin ba su cancanci a kai su ba amma an kai su wannan alƙalin alƙalai da zai bar aiki sai da ya dauki surukinsa ya sa a matsayin alƙalin da za su je a babban kotun tarayya ta Najeriya shi kuma ya dauki kanin shi wanda yake bin shi ya bashi yanzu shine auditor general na Supreme Court na Najeriya
duk da jinjinar da wasu ƴan Najeriya suka dinga yi wa gwamnatin shugaban kasa Tinubu game da shari'o'in zabe da aka yi a farko-farkon gwamnatin a shekarar bara barista Suleiman Dilire ya ce akwai wasu matsaloli kwance
lawyoyi da yawa ni ina daga cikin wadanda kansu ya daure akan irin kwace-kwacen da aka yi musamman idan ka dauki hukunci na zaben da aka yi na jihar Plateau abin ya daura kai kware da gaske in ka dauki halin da hukumar shari'a ta shiga cikin ta jihar Rivers abin akwai ban tsoro in ka dauki irin yadda kotuna ake tilasta musu suke abubuwan da bai dace ba to wadannan abubuwan suna da damuwa kware da gaske wanda aka rika fada wanda shine kuma zahiri cewa shi talaka fa ba shi da abin da ya rage mishi illa hukumar shari'a to yau ita kanta hukumar shari'an ita ma ga halin da ta shiga
me yake majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta amince da ninninka albashin alkalai a Najeriya yanzu ƴan Najeriya sun sa ido ne da nufin ganin idan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai sa halewa majalisar da wannan bukata sannan idan karin albashin zai kara inganta bangaren shari'a da ake ganin yana samun tasgaro a wannan kasa Isa Lol Ikara Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ga nan birnin Washington DC yanzu dai ga wata dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
‘Yan sandan Birtaniya na binciken musabbabin mutuwar wani mutum da ake zargi da taimakawa hukumar leken asirin Hong Kong. A ranar Lahadi ne aka bayyana mutuwar Trinket mai shekaru 37 a duniya a wani wuri a Maidenhead na yankin kudancin Ingila daura da arewacin birnin London kamar yadda sanarwar 'yan sandan Thames Valley ta sanar. 'Yan sandan sun ce sun gano gawar Trinket ne bayan da wani daga cikin jama'an gari ya kira ya sanar da su. 'Yan sandan sun faɗa a cikin sanarwar da suka fitar cewa a halin yanzu ana ci gaba da bincike akan mutuwar da zuwa yanzu ba za a iya cewa ga musabbabinta ba. Mai ba da shawara ta musamman kan kare aikata kisan kiyashi na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadi a jiya talata cewa akwai alamu da ke nuna an aikata kisan kiyashi a Sudan. Alice Indretu ta ce ba za a iya jinkirta bayar da kariya ga farar hula kasar Sudan ba. Ta ce akwai alamu da ke nuna tabbacin aikata kisan kiyashi a kasar ta Sudan kuma alamu na kara bayyana a duk rana. Indretu ta gabatar da jawabi a gaban wani taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya na bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar amincewa da bayar da kariya ga farar hula a yankunan da ake rikici da kuma na cika shekaru 75 da kwatankwacin irin wannan yarjejeniya na babban taron Geneva. Ta ce ana kaikaitar farar hula ta Sudan, farar hular Sudan da dama bisa dalilan bangaren da suka fito.
Hawo Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. to yanzu dai anan Washington DC agwagwamin na cewa karfi 10 wato karfi 1 da minti 14 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnatin jihar Sokoto engineer Idris Muhammad Kofir na babu ɗan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karan su babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi wata killa don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalolin rashin tsaro
assalamu alaikum a jihar Niger ita ne kasa ta ko da jihar girman fili da kasa da daji a Nigeria kuma jihar Niger tana da border da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa saboda haka wayannan ƴan ta'adda din sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko a Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayen su bayan haka muna da dajika dewa wanda ba taba noma su ba dewa sosai kuma an koro su kan su goya cikin gajeji to sojoji Nigeria suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma wayannan ƴan ta'addan suna da hannu da ƴan Boko Haram da Aisha suna cikin wannan dajin sukan samu nasara a lokaci akan sojojin mu na Nigeria da jama'ar tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajukan namu
wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun dan fi karfin gwamnati kamar ba gwamnati take da cikakken iko akan su
a babu wannan a Niger mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za su aboye saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanen mu inganci kuma mu samu mutanen mu a banyi saboda haka a arewa gabaki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure insha Allah wannan masifa ma da ake ciki gabaki ɗaya za su samu waraka a cikin maganar
na to bari mu je ga bakin mu da kuka shigo don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu sai ka gabatar da kanka tukunna
assalamu alaikum sunana Tijjani Muqaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Nigeria sannan ni ne yake wakiltar Nigeria a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan America tambaya ta ga gwamnati na Jigawa mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso 30 a bangaren ilimi wannan ba karamin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne bayan haka ƴaƴana guda uku din mata ne ke sa yake da sha'awa a kan ilimin ƴan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin ƴan mata a Jigawa State ba sabida idan ka duba Jigawa kamar kowace jiha a arewacin Najeriya za ka ga yara ɗan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma Najeriya sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamna na Kebbi kamar yadda ya faɗa da yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko ma yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jahar Kebbi ba ma kiri ba duka arewacin Najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a Najeriya sannan yayi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da yazo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata
to muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnatin Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa
to alhamdulillah mu a Jigawa ilimin mata ana bashi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university duk yarinya da take Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su ga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 muka da suke Sudan muka dawo da su muka kai su Cyprus waɗansu muka kai su India to daga cikin su wannan yaran kusan 160 kusan yara duk 100 daga cikin su mata ne babu wani yaron da outside da ka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introduce a system din akwai wani institute da muka yi na dan modi student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za ta dinka musu uniform ta ba su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1 2 3 Jigawa ta yi 4 5 6 su duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta
to madalla labarin mu je ga wanda mai tambayar mu na gaba za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnatin jihar Kebbi watakila ina lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya game su duka
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana na Sa'i Khalil ina tambaya ta ga gwamnatin Sokoto shine especially harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto kuma ana samun ɗan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din musu koma so menene mai girma mataimakin gwamnati suke yi a gwamnatin su domin cewa an yi dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam
to alhamdulillah kamar da ka tambaya aka magana na issue na border security muna da program wanda muke yi tsakanin mu da UNDP akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilele local government wanda daga nan Ilele local government ya shafi wannan border ta mu ta gudu a Ilele gada har zuwa Sabon Benue dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger alhakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yan ta'adda amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger because duk sanda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za ga an horo da su ne daga Niger ba an dauko su bane an taho da su za a tayar da su can za ga ni daga Niger ne aka dauko makaman a shigo da su tunda Sokoto zaman ta border ya zama nan sun samu access da suke iya shigowa kuma yan ta'adda da awon nan wuri akasarin duk yan ta'adda ke mana banna tsakanin mu da Niger din za ka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakanin mu da Zamfara da Katsina majority wanda ke wannan tutaddancin nan ne suke kuma abubuwan da gwamnatin jaha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati ta mu gaga dai ta sai motoci na taimaka mu jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba Air Force an ba Army an ba Civil Defense an ba DSS ma duk cikin wannan gwamnati ke yi mun zo mun dauki yaran mu da ke tare da mu dan su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai girma gwamnati ai training da kai da mutum 2000 wadanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan dai aiki da ake dan a samu sauki ga yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodin shi muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bai waya to yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnatin jihar Sokoto
masu taurari a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenbi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna da muku sallama daga Washington DC
to madalla a gaira dan mutan sanyin na kafin mu kai ga shin mu ragaba ga wannan sakon
lalle a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takeice
to sarfilo a takeice a ranar Talata nan ne da karin Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kamauri zaune na gabar kogin Jordan yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ya nemi warantin kama Gallant din da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jami'an lafiyar Palestine sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane bakwai har lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan inda shugaban asibitin gwamnati na Jenin yake ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe din likitan tiyata ne a asibitin Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau Alhamis cewa ba a iya sanin cibiyoyin raba tallafin abinci na hukumar samar da abinci da Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Palestine sakamakon barin wutar da dakarun Isra'ila ke yi a Rafah. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da 100 na fuskantar matsananciyar yunwa. Hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa Gaza ta Rafah da ta tsallaka cikin Masar tuni aka rufe ta tun a ranar 6 ga wannan watan na Mayu. Haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gajar da Amurka ta gina da kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki biyu. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa tun bayan so makada gura a zaben yan majalisar kasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modi bane kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musuluncin. Manyan yan jam'iyyar sama mulki ta Bharatiya Janata BJP sun rika sakin irin waɗannan maganganu na kin jini. A yayin da jam'iyyar ta sake neman kafa tarihin sake lashe zabe a karo na uku a kasar tun bayan makonni hudu da fara kada ƙuri'a a ranar 9 ga watan Afrilu wata hukumar binciken kwakwaf hindutwa mai mazauni a Amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tarurrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta BJP ta rika gabatar da fitattun 'yan takarkarinta da suka rika jefa kalaman tugarci ga musulunci.
To madallah ga sheki masu raro baki da abin da ya sau ike nan a shirin mana yanzu sai kuma an jima ka ɗan hantsi za mu sake da muku da maimaicin shirin domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na kafofin sada zumunta yanzu kan amardin Hauwa Sharif da ta gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Jimmy Mr. Phil Hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa. Ina jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.